Congo. God bless. God bless. Peace out. Your voice of America. Direct from Washington.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Juma'a 10 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu da aka kama bisa zargin barayin daji ne a jihar Sokoto sun bayyana cewa akan dole suka aikata ayyukan ta'addanci saboda akoda yaushe a daji suke zama.
Zama da su dole na ko ku kashe mu ko ku raya mu in mun kace muna da zabi dole sai mun bar daji. Ba mu da sana'a gari dole sai daji. Ka je daji ka ga ana barna ka zo ka yi magana ka ga an kashe ka. Domin Allah domin annabi ba ku ga
muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jihar Maradi a jamhuriyar Niger sun kira wani taro da ya tattaro wakilan manoma da makiyaya don tattauna batun kawar da rikice-rikicen da ke faruwa tsakaninsu a lokacin kaka. Muna kuma tafa da rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru akan ciwon idan Apollo. Har ila yau daga ƙasar ta Kamaru kuma za mu kawo muku labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Jakadan Amurka kan sauyin yanayi John Kerry ya ce tattaunawar da yayi da takwaran aikinsa na kasar China Xi Jinping a wannan makon ta haifar da wasu yarjejeniyoyi kan batutuwan da suka shafi sauyin yanayi wanda suka sanya shi ya samu kwarin gwiwa game da taron kolin sauyin yanayi na Majalisar Dinkin Duniya wanda aka shirya gudanarwa a ƙarshen wannan wata a Dubai. Da yake jawabi a dandalin Bloomberg a Singapore a yau Juma'a, Kenny ya ce ya gana na tsawon kwanaki hudu a cikin wannan mako da wakilin China Xi Jinping a California, inda ya bayyana tattaunawar tasu a matsayin mai amfani kuma ba tare da bayar da cikakken bayani ba. Ya ce sun cimma wata yarjejeniya kan rage hayaki mai cutarwa da kuma alƙiblar da ya kamata su bi. Kenny ya ƙara da cewa ina da kwarin gwiwa akan hakan. Kuma ya ce nan ba da jimawa ba za a fitar da cikakkun bayanai kan yarjejeniyoyin. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya gaya ma gidan talabijin na Fox News a jiya Alhamis cewa Israila ba ta da sha'awar mamaye ko kuma mulkar Gaza. Shugaban na Israila kuma ya ce ba su da sha'awar tsagaita wuta, ya ce tsagaita wuta da Hamas na nufin miƙa wuya kenan. A farkon makon nan ne shugaban na Isra'ila ya ce Isra'ila za ta kula da tsaron Gaza ba tare da bayar da cikakken bayani kan yadda hakan zai kasance ba. A jiya Alhamis, Netanyahu ya faɗa ma gidan talabijin na Fox cewa ya kamata a girke rundunar kwarai ta tsaro a Gaza don daƙile barazanar 'yan bindiga kamar hare-haren Hamas akan Isra'ila. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce an samu wasu ci gaba wajen kare Falastina fararen hula, amma akwai buƙatar yin abin da zai rage asarar rayuka da kuma kai agajin jinƙai a Gaza. Mun ga ci gaba, amma akwai buƙatar ganin fiye da hakan, abin da Blinken ya faɗa manema labarai kenan a New Delhi a ƙarshen rangadin kwanaki tara na ƙasashe takwas wanda ya mayar da hankali sosai kan rikicin gabas ta tsakiya da ke ƙara taɓarɓarewa. A jiya Alhamis ne Isra'ila ta amince za ta riƙa dakatar da farmakin da take kai wa mayakan Hamas a wasu yankuna na arewacin Gaza na tsawon sa'o'i huɗu a kowace rana, a cewar jami'an fadar White House. To kuna shin labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta sanar da cewa an kashe wani matukin jirgin ruwa tare da ma'aikatan jirgin guda uku da wani ma'aikacin tashar jirgin ruwa da makami mai linzami samfurin AS-17 Krypton na kasar Russia a ranar Larabar da ta gabata. Makamin ya afkawa jirgin ruwan dakon kaya na farar hular Liberia a tashar jirgin ruwa na Fidani da ke Odessa a Ukraine. A cewar ma'aikatar kula da madafun mara rayuwa ta Ukraine, jirgin yana loda ma'adanan karfe da zai yi nufi China ne kawance da Russia. Ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin rahoton ta yau da kullum kan Ukraine tace makamin watakila ana amfani da shi ne wajen kai hari ga tashar bayar da bayani na sojojin Ukraine a yankin. Ma'aikatar tace ba tare da tashar bayar da bayanai mai aiki ba akwai yiwuwar cewa makamin da aka harba din ya auna na'urar bayanai ta jirgin farar hula ne. Da yammacin jiya Alhamis, babban jami'in kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa na Ukraine ya ce adadin motocin dakon kaya da ke kan hanyar zuwa tashar jirgin ruwa na yankin Odessa a ƙasar Ukraine na ci gaba da ƙaruwa sakamakon nasarar da aka samu a madadin hanyar fitar da kaya ta tekun Bahar al-Aswad. Valery Kachu, mataimakin daraktan sashen kasuwancin jiragen ƙasa na Ukraine, ya faɗa a shafinsa na Facebook cewa a cikin makon da ya gabata adadin motocin dakon hatsi da ke zuwa tashar jirgin ruwa na Odessa ya ƙaru fiye da kashi 26. Ya ce a kowace rana ana sauke lodin motoci har 970 a tashar jiragen ruwan. Mako ɗaya kafin haka adadin motocin ya haura da kusan kashi 50.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a bangaren rahotannin mu za mu fara da jihar Sokoto a Najeriya. Wasu da aka kama bisa zargin barayin daji ne sun bayyana cewa akan tila suka aikata ayyukan ta'addanci saboda a koda yaushe a daji suke zama suna samun abin dogaro da kai kuma anan ne ƴan bindiga ke kitsa munanan ayyukan su. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da masana lamuran tsaro ke ganin cewa ta yiwu yin watsi da shawarar samar da rundunar tsaro ta cikin daji na taka rawa a ci gaba da ganin ayyukan ta'addancin. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
An kwashe shekaru ƴan Najeriya na kokawa akan yadda ayyukan ƴan bindiga ke haddabar jama'a musamman a yankin Arewa duk da yake mahukunta na dokar matakai da dakile ayyukan na ƴan bindiga. Daga cikin kokarin da mahukunta ke yi jami'an tsaro sun yi ta kashewa da kuma kama barayin daji amma dai har yanzu ba a samu nasarar dakile ayyukan baki daya ba. Wasu barayi da rundunar ƴan sandan Najeriya ta kama a Sokoto sun yi ikirari akan ayyukan da suke aikatawa da kuma dalilan su.
Gaskiya wurno dai mun zo soda an je dauko wani ba a same shi hura can ba an je an ka samu mutum guda sunana Shehu daga Zuru.
Zama da su dole na ko ku kashe mu ko ku raya mu amma mu zama da su a daji dole ne duk wanda ya budi baki yake zai goni abubba da shi ba ni ban da zabi don in nike ina da zabi in mun kace muna da zabi dole sai mun bar daji mu muna da sana'a a gari ba mu da sana'a gari dole sai daji ka je daji ka ga ana barna ka zo ka yi magana ka ga an kashe ka gobe kun ga ya gani ya ga an kashe shi domin Allah domin annabi ba ku gaya min taya za a gyara.
Wannan kan iya kasancewa manuniya akan muhimmancin shawarar da masana tsaro kamar detective Awal Baladir mai iya ke bayarwa ta samar da rundunar tsaro ta cikin daji
ba a bi hanyoyin da ƙwararru masana suka ce a yi ba tuntuni na forest marshal wato jami'an tsaro na cikin daji suka da Center for Intelligence Research wannan cibiyar ta gudanar da karɓar bayanan sirri ta forest marshal ita ce dokar da za ta karar da harkar kidnapping din da terrorism din gaba daya.
To sai dai jami'an tsaro na ganin cewa ayyukan masu tseguntawa barayi bayanai sun fi kawo musu cikas ga ayyukan su kamar yadda commissioner ɗan sanda a jihar Sokoto Ali Hayatu kai gama ke cewa
informants za su bamu bayanai na sirri bayanan da suka bamu na sirri haka kuma za su kaiwa abokan gaban mu su gaya musu idan ba mu yi hankali ba ko cikin tafiya sai su riga mu samu clash tsakanin mu da su ba tare da mun sani ba informant ne suka sa fadan yana ya dau sau in ba haka ba abu ne wanda ba zai dauke mu wani lokaci ba.
A nasu haujin mahukunta jinjina suka ƙara yi ga jami'an tsaro saboda nasarorin da suke samu akan ƴan ta'adda tare da alwashin ƙara barda goyon baya ga jami'an kamar yadda mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto akan lamuran tsaro Kanal Ahmad E Usman mai ritaya ya nuna a lokacin da ya ziyarci hedkwatar rundunar ƴan sanda dake Sokoto.
Su a matsayin su suna da special squad wanda in ka duba na akwai su special train tunda ba kowanne ma ma'aikaci bane yake da yanayin wannan aiki mun gamsu da abun da suke insha Allah rabbi
da yake shirye-shirye sun kankama tsakanin gwamnatocin jihohin Arewa maso yamma na daukar matakai na bai daya na kawar da ayyukan ƴan bindiga ta hanyar kafa rundunonin tsaro watakila gwada amfani da shawarwarin masana kan iya taimakawa ga samun nasara. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. Yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Niger. A kokarin shawo kan rikicin makiyaya da manoma, hukumomin jihar Maradi sun kira wani taro da ya hada wakilan bangarorin biyu don fidda ranar sakin gonaki. Makiyayan dai sun ce matsalar rashin abincin dabbobi da wadataccen ruwa ne dalilin su na kai dabbobin su kiwo a gonaki. Wakilin Maryar Amurka Mansur Sani ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A kowace shekara mahukunta na ɗaukar matakai daban-daban a wannan ƙasa ta Niger domin kiyaye faruwar rikici na manoma da makiyaya wanda bai taɓa haifar da ɗa mai ido ba. Fillar irin wannan rigima da ta faru a Danja gari Maradi tsakanin makiyaya da manoma ta yi sanadin rasa rayuka uku a ranar Juma'ar da ta gabata. Domin yi wa tafkar hanci da kuma gudun sake faruwar haka ne ya sanya gwamnatin jihar ta Maradi tara illahirin shugabannin makiyaya da manoma da sauran shugabannin gari domin yin taron yini daya da kiwaye kai da kuma tsaida ranar da manoma za su saki gonakai ga makiyaya domin baiwa kowa haƙƙin shi. Gallaba Daji magatakardan gwamnatin jihar mai kula da tsarin filayen karkara da jokokin da ke kare su a matsayin shi na shugaban taron ya yi bayani.
Duka kowace gunduma duk sun zo nan da damarori da prefe da ƙungiyoyin manoma da makiyaya duka wannan taron ya tsaya da ranar da 30 da wata wanga da muke ciki kamar wajen kasar Barmo ake iya ana an sake kamar duka bisashe suna kiwo nan wanda ya kamata a nan a cangin gundumomin kamar duka department aka ce sai kamar 20 ga wata mai zuwa ta December sannan za a sake duka gonaki kenan duka bisashe su masu iko saraki ƙungiyoyin manoma ƙungiyoyin makiyaya duka kowane a wurin da suke shi ba da labari bisa ga abinda an ka tsaida kuma don a samu a kare duka a rasa aka samu tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya kowa shi san abinda an ka tsaida kuma shi amfani da wannan ranar da an ka tsaida.
A nasu bangare shugabannin manoma da makiyaya sun gamu su da wannan tsari.
Wanga taro ai taro ne wanda ya kunshi abubuwa da na kawo riga kai kaga dai kowane magabaci yana nan kowane wakili yana nan wanda aka san kusa ne cikin garin su ko cikin karkarar su zaman da muke da makiyayan da manoman mu ana zaman lahiya waye da kakanni tare ake shi taro na jan hankali bai da latti ko da yaushe aka yi shi yana da amfani
muna kwatanta musu in kuka safko kar ku sai ku fada cikin gonakai tunda akwai doka wadda gwamnati ya tsanada an ka kuskura ba a saki gona ba ka shiga cikin gona ka san da akwai doka wadda tana iya bugunka ina wannan abubuwan duka ka yi dalilan da yasa arewa dai ne ke da matsala kiran da muke yi ya kamata a ce a riyoyi wanda duk wajajen na inda an samu karamcin ruwan sama tun daga riyoyi kenan ana yi a safka ana a rika shan ruwa kenan abubuwan da sauki
karamcin abinci da aka samu a wannan shekara a damunar bana a wasu yankuna da dama a kasar ta Niger wanda ya jawo rashin abincin jama'a da ke shafar abincin da dabbobi wanda shine yake sa makiyayan kagara har dabbobin su ke shiga gonakai irin haka na faruwa tare da fatan bangarorin biyu manoma da makiyaya kowa zai bi doka domin an ce zama lafiya ya fi zama dan sarki. Mansur Sani muryar Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Mansur Sani. To kafin mu je ga shirinmu na gaba ku dan shakata da wannan wakar.
Yeah.
Bawuri dan ya kawo mana rahoto na musamman akan ciwon idan Apollo.
Conjunctivitis da aka fi sani da sunan Apollo haushi ne ko kuma kumburi na conjunctiva wanda ke rufe farin ido. Ana iya haifar da shi ta hanyar allergy ko kuma ta hanyar kamuwa da cuta daga kwayoyin cuta. Cutar Apollo na iya zama mai saurin yaduwa kuma tana yaduwa ne ta hanyar haduwa da boye daga idon mai cutar. Dr. Dairu Garba Yaro yace
in Apollo ya kama mutum asibiti ana kiran shi conjunctivitis ya fara tafiya asibitin tukuna kada ya so marsetema a kartice ya fara tafiya asibiti in ji asibiti nan zai determine in conjunctivitis ne ma za su samu shi magani.
Alamun cutar Apollo sun hada ne da idanu da suke rikitewa su koma jajir da kuma kaikayi da yake addabar idanun tare da fidda ruwa ko kuma kwantsa a kusa da ido baba sa'a na mai cewa
ciwon Apollo da yana da zafi sosai a ido in ba kai wasa ba ko sujjada ba za ka iya ba. Yana da radadi kwana uku ka za ka yi ba zafin radadin ciwo. Zai sa ma kuntsa idonka zai yi jajawur. Abin da ya ba ta komai shi da Allah ya sauka.
Ministan lafiyan jama'a Mr. Manauda Malashi ya ba da sanarwa sake kullar cutar Apollo a kasar. Abin da ya dace a yi amfani da shi lokacin da cutar ta bullo shine magungunan shafawa kamar su Maxifloxacin, Ciprofloxacin da kuma sauransu masu tasirin gaske akan cutar.
Amma ya zauna a anguwa cutar na cigaba yana da tuyin idon shi ne kuma ya dinga jin labaru in Apollo ya kasance epidemi ne zai anunsi a radio kuma aka anunsi a radio kuma zai anunsi kuma ya mutun zai
duban tsawon lokaci da conjunctivitis ke dauka wanda ya kai tsawon mako ɗaya zuwa biyu majinyaci na wahala matuƙa gayya cutar na takura shi Malam Muhammadu Murtala gani yake yi cewa
wannan cuta dai muna jin ta tun da nesa da nesa da nesa wallahi tun na can ya wunde muna ji ana an ce wannan cuta ta zo tana garwa to da Allah ya kawo ni ga wunde kuma to da Allah ya zan kamu da wannan cuta shikenan sati na ɗaya biyu uku na shiga masallaci dai na fito masallacin asuba'i na kunta hakan nan na ci da dan gaikayi dai wannan rana amma dai ban aza dai wani abu ba shi wannan yini dai ya wuce to kwanan gobe jibi shikenan na tashi da ido a rubi dukkansa ido ya ki bodowa nayi salati da salar da ubangiji nayi wanka na kintsa na ce ta wannan bari in gudun ji asibiti sauri sauri an je wajen kiwon lafiyar nan su sanar da ni domin kada ayi abu a cikin tsuhu ban san komai ba na kwashi gudu kenan na tafi can hospital central na kiran can babban dokta na je na samu wani likita kenan ya yi mini duba wajen can wajen mutane masu ido an ce da shi gashi ne mishi bayani dai na kwanta da ni dai ido na kaikayi na waye gari kuma ido ya rufe sai kuntsa ne kawai ido yake shigati ya duba mini me yake faruwa kenan yake ce mini a ba wani abu bane Apollo ne wallahi ta kama ni yace Apollo aya akai ai na same ta yace haka take zuwa kawai ba wai neman ta yake yace oke ba laifi to me magani ne bai fada mini mar mafitan ta me mafita kenan yace mini a akwai dan abun da zai rubuta mini je nan dakin nasu ne sai da magani za a bani na digawa da zan hadiya to in Allah ya yarda dai a cikin kwana daya biyu zuwa uku hudu insha Allah zan samu sauki kenan na doki wannan takarda na mika mun je na kenan na zo na mika musu na muje masu sai da magunguna suka gane kenan suka bani abun da zasu bani abun da ya likita rubuta musu duk suka bani shi ne ba su kudin su na zo gida na yi wannan yanda suka ce mini ne wannan aiki na diddiga wanda zan diga na hali wanda zan haliya a cikin dai kwana daya biyu na ga dan canji
ana bukatar nisantar da kai ko kebewa a yayin rashin lafiya idan aka yi la'akari da saurin kamuwa da wannan cuta ta kwayar cuta
to dan kwana 4 zuwa 6 kuma sai sake dawowa yana ciwon kuntsan sai sake dawowa shi ne mu wanda dattijo dan magana yace a ta kai aboki dan Allah ka je ka yi mu hada man da na gargajiya ka gani
menene magungunan kaka game da conjunctivitis wasu na ganin cewa nono da zuma da yawan tsafta na magance kwayoyin cutar wanda ke takura jama'a sosai
akwai dama wani malami da na sani yana kiran shi da Zaki daga Najeriya ya zo asali dan Zaria ne to ba irin magungunan gaskiya da baya da na ji shi ma na ji da mishi wannan bayani yake ce mini to a gaskiya malam Murtala akwai wannan magani gaskiya na wannan zafi don naka zai amma ga da zaka bayar nace malam an gama zan baka sai da ke duduba da ya hada mini duk dai magungunan nan a hade a cikin dan wani dan kwali ne hakan nan amma an hada kwaya da yawa ciki wani ganyen mini ne jijiyan sassaƙin ga zaka zai shi duk da doki ka je kana digawa ka diga idan ga kwana biyu ka warke da izinin Allah
abinda ya kamata ka guji a lokacin da ka kamu shine yawan shafa idanunka domin hakan zai iya ƙara tsananin kumburi bugu da ƙare hadarin kamuwa ga waɗanda suke zaune a kewayen nan haɓaka
Mr. Kama iyali na ta tashi suke ce min a da gida yi ni ma idan na saka mun ce a ga to kake da mu na san mun san mafita kawai na tashi direct ban je ma asibiti ba na je na wajen Dr. Zaki in ce to gashi ni ba gaskiya gashi ni ga abun da kace Allah ya bani sauki Allah ya taimake ni na yi warki amma ya kama iyali na to ka bani abun da ka bani na in ba ta ita ma don Allah ta samu ita ma ta warke kace a ba komai ga su kaya guda ai muka gama na dauka na kama ta ni a madadin na yi sati biyu ita ce sati ɗaya dai
kaluman sa'ido kan lafiya sun nuna cewa tsawon makonni da dama aka samu karuwar masu kamuwa da cutar ba zato ba tsammani a kasar bugu da kari a ra'ayin ƙwararre, annobar cutar ta fi amari da kuma yaduwa a yankuna masu yawan gaske, masu yanayin zafi da daushi. Cuta ce ta gama gari, wacce galibi ba ta da illa ga hangen nesa idan babu rikitarwa. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka, daga nan gaundar cibiyar azamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu Ɗanba, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gobe ne za a gudanar da zaben shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru na Afirka. Sai dai al'amuran yana neman rincaɓewa tsakanin ƴan takarkarin guda biyu, Saidu Bamanjoya, tsohon shugaban ƙungiyar kuma mataimaki na biyar a ƙungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka, tsakaninsa da tsohon kaftin kafin wuta zafi na ƙungiyar kwallon kafar ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, James Lyon Samuel Eto. Al'umma suna ganin al'amarin za a yi kalan barka a tsakanin su. Malam Bakari Sa'adu, masanin harkokin kwallon kafa ne na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, ga ra'ayinsa a kan wannan zaben da za a gudana, ko Samuel Eto zai iya hayewa ko kuma Saidu Bamanjoya.
Eto Muhammad Awal Garba, gami da zaben da za a yi ranar 11 ga wannan wata da muke ciki, wato ranar Asabar kenan, Kamaru ta dau zafi a kowane bangare, ana nan ana yakin neman zabe tsakanin wato Samuel Eto Face da kuma Saidu Bamanjoya mai barin gado. Kuma sanin kowa ne Samuel Eto Face yau kusan watanni biyu kenan ya gabatar kansa a matsayin wanda zai tsaya takara na wannan zaben. Kuma a yanzu hakan nan ya samu goyon bayan dukkan tsofaffin wato ƴan wasan kwallon kafar ƙasar Kamaru karkashin jagorancin wata kungiya da ake kira Sinafok, da ani wato tsohon dan wasa Shirme Shitap yake jagoranta. Kwanakin baya zan ce yau kwanaki biyu aka yi taro wadda aka bukaci duk tsofaffin ƴan wasa su mara wa Samuel Eto baya. Kuma a yanzu haka nan Samuel Eto ya samu goyon bayan ma shi kanshi Emmanuel Mabwankisak, wanda yake tsaye daga cikin wanda zai tsaya takarar wannan zaɓen, ya jinye kansa yace zai mara ma Samuel Eto baya. To ga dukkan base, ga dukkan alamu sai zama cewa ita hukumar wasan kwallon kafa kasar Kamaru, hukumar wasan kwallon kafa wato nahiyar Afrika CAF da ita FIFA ta jawa gwamnatin Kamaru kunne karta tsau baki a cikin wannan harkar, saboda da akwai kishin-kishin wanda ake gani kamar mai yiwuwa ne ita wato gwamnatin Kamaru ta zaɓi mutum guda wacce za ta jagoranci wannan hukumar tsawon shekaru hudu masu zuwa. To wannan shine abin da zan iya gaya maka a halin yanzu.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Jakadan Amurka kan sauyin yanayi John Kerry ya ce tattaunawar da ya yi da takwaran aikinsa na ƙasar China Xi Jinping a wannan makon ta haifar da wasu yarjejeniyoyi kan batutuwan da suka shafi sauyin yanayi, wanda suka sanya shi ya samu ƙwarin gwiwa game da taron kolin sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka shirya gudanarwa a ƙarshen wannan wata a Dubai. Da yake jawabi a dandalin Bloomberg a Singapore a yau Juma'a, Kerry ya ce ya gana na tsawon kwanaki hudu a cikin wannan mako da wakilin China Xi Jinping a California, inda ya bayyana tattaunawar tasu a matsayin mai amfani. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya gaya ma gidan talabijin na Fox News a jiya Alhamis cewa Israila ba ta da sha'awar mamaye ko kuma mulkar Gaza. Shugaban na Isra'ila kuma ya ce ba su da sha'awar tsagaita wuta, ya ce tsagaita wuta da Hamas na nufin miƙa wuya kenan. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce an samu wasu ci gaba wajen kare Falasɗina fararen hula, amma akwai buƙatar yin abin da zai rage asarar rayuka da kuma kai agajin jin ƙai a Gaza. Mun ga ci gaba, amma akwai buƙatar ganin fiye da hakan, abinda Blinken ya faɗa manema labarai kenan a New Delhi a ƙarshen rangadin kwanaki tara na ƙasashe takwas wanda ya mayar da hankali sosai kan rikicin gabas ta tsakiya da ke ƙara taɓarɓarewa. A yau Juma'a ma'aikatan tsaron Burtaniya ta sanar da cewa an kashe wani matukin jirgin ruwa tare da ma'aikatan jirgin guda uku da wani ma'aikacin tashar jirgin ruwa da makami ne linzami samfurin AS-17 Krypton na kasar Russia a ranar Larabar da ta gabata. Makamin ya afkawa jirgin ruwan dakon kaya na farar hular Liberia a tashar jirgin ruwa na Fidanye da ke Odessa a Ukraine.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan Dudu da ta hada shirin da ma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.